domin fare wa da hargitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Masauraro, barkanmu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin arewa a yau zai ci gaba da duba sanya nukan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma mu ji shawarar wani ƙwararre kuma tsohon babban ma'aikacin kamfanin NNPC, wato kamfanin man fetur, kan yadda jihohin arewa da ke nesa da teku za su samu sauƙi daga ɗankaren tsadar man fetur. Dan majalisar da ya jagoranci shirya dokar kafa hukumar kula da almajirai, Dr. Balarabe Shehu Kakale, na bayanan yadda hukumar za ta yi aiki wajen tallafa almajirai da ma yaran da ba sa samun kulawar da ta dace, waɗanda ba mamaki suke gararan ba a kan tituna.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai ƙwambansiya.
Turanci ya tsaya nashi amfani saboda ya zama lugga da ake ta a bai ɗaya a duniya, amma dai a ce a Najeriya wai mahaddaci Qur'ani ya mutum ya zama hafiz ya je wasu ƙasashen duniya a bashi koyi a yi mai tarbo na matakin shugaban ƙasa da hidima ta mutum mai matuƙar muhimmanci, amma daga ya dawo Najeriya a Najeriya wai jahili ne. Ina ganin a duniya, ina ga muku ba inda ake wakilantar da mailmata na gefe Arabiyar Islamiyya, ƙasa mai yawan al'umma kamar Najeriya.
Honorable, wannan kalmar ta jahilin nan da ka ambata ɓacin rai ne yasa kake faɗa, ko kuma haka abun yake a zahiri a rubuce haka yake?
A zahiri haka yake, ba a ce tun muna yara aka gaya mun cewa idan ba kai boko ba komi ilimin ka wancan wai jahili ne. Kuma tura mulkin mallaka suka sa shi na cewa idan ba ka certificate ta boko you are illiterate. A yanzu da yawa akwai makarantun da muka sani, misali zan gaya ma, na san wata polytechnic a Najeriya a department ɗinsu na engineering inda ake fabrication da kuma haɗa ƙarafuna da fidda tara koma da su kuma fidda jadawali ko sample-sample, wanda ke koya ma ɗalibai maƙeri ne kuma makaranta almajirai, amma saboda baya da certificate ya sauke ya yi abun sai aka ɗauke shi aiki a matsayin laborer, a matsayin illiterate, amma shi hukuma mai 'yan diploma harkar ƙere-ƙere. Sannan akwai inda kuma muka san a secondary school malamin arabiya ya sauke littafai ya karantar da arabiya da islamic studies, amma wai saboda baya certificate sai aka ɗauke shi jahili a matsayin laborer. Haka yake a rubuce a tsarin Nigerian Policy of Education, amma shi ne wannan dokar gaskiya za ta yi gyara.
Honorable, wato bari mu ajiye hakan, amma akwai abu ɗaya da mai muhimmanci ba ka yi magana a kansa ba, shi ne tsarin abinci. Ya za a ciyar da waɗannan almajirai? Kai dai ka san inda iyaye suke yi, su tura yara kawai ka haifi yara 10, 20 kawai ka tura su ta gararan ba a kan tituna. Dokan nan ban ji ta yi magana kan iyaye masu tura yara su bar su da malamai ba sa kulawa da yaransu ba.
Akwai wannan sashe na parental responsibility, ai dole nauyin iyaye da kuma community responsibility, nauyi na al'umma dole su yi nasu takarawa. Akwai gefen da lalle-lalle kai uba ko uwa ko haifi yaro kuna da haƙƙi na kulawa da shi da bashi ilimi da sauransu, amma wannan ba zai ɗauke wa gwamnati nata nauyi ba, tunda al'umma ne gwamnati ne da ake bai wa yaran primary abinci su ma a ba su abinci, ya da ake gina musu azuzuwa su ma a gina musu. Sannan kuma na gaya ma wannan tsari da na wannan ita dokar ko hukuma, akwai sashi na curriculum ɗin da ba abun da ake fifita kamar sana'o'i, ƙere-ƙere, fasaha, kimiyya da noma. Almajirai ɗin nan daga an samu wannan tsarin ya tafi haka, almajiri baya da kasala, almajiri ba rago bane, za su yi ci da kansu ci da Najeriya. Dan a tsarin kowace makaranta sai ta malamiya inda yake ai suna da gonaki, a ba su kawai misali taimako na taki da kuma iri da kayan aiki, kaga abincin da za su yi abun nan. Amma tsari na nauyi responsibility na iyaye dole yana nan, sai an ci gaba da faɗakar da ilmantarwa da wayar da kan al'umma a arewa, amma a ko'ina a Najeriya nan, na cewa ba zai yiwu ka ɗauki yaro ka kai shi yana ƙarami ba kawai ka je ka kai shi karatu wai domin ba ka iya ɗaukar. Haka ma malaman ma su ma akwai inda a tiri na ita wannan dokar, na inda za a tantance malamai makarantuninsu meye ƙwarewar malami ko kuma shaidar karatun shi kafin ya buɗe makaranta, dole sai an bi wannan tsaruka ba haka kai ka samu kangon gini ba ko kuma wani guri ka kwaso yara a zube ba wani tsari na tarbiyar su ciyar da su da kiyon lafiyar su aiki ne mai yawa aiki ne za a ci wa tattaunawa da ba da goyon ba da ku ɗan jarida ba ku ba tara ku tsokaci ba kuma tun ɗaya ne ya san misali warwaran matsala ba amma dai an tura mutane ba da yabi gwamnatin tarayya jihohi a kasashen duniya inda ake irin wannan tsari kamar a Indonesia, a Malaysia da kuma Pakistan. Ni na je makaranta a inda suke da yara 15,000 kullun suna dafa buhun shinkafa wajen 50 wajen ciyar da yaran nan amma suke noma abin su. Wannan makaranta ta da kamfani na kere-kere abubuwa guda 40 kuma ita gwamnati ma bata ba ta koko mu amma yaran su ana neman su domin duka su ayyuka kuma kafa kamfanin kanasu na kansu a kasar Indonesia akwai irin su ma a Pakistan akwai su a Malaysia da kuma sauran kasashe da ake madrasa da kuma irin wannan tsari na karantarwa tsangaya
wannan doka ya shafi yaya mata
kwarai da gaske mata na ciki almajirci an san yara suka cika yi maza amma dai inda har ga yaro 10 namiji akwai yara mata 10 irin su a gida tsarin ya hada da mata da maza gaba daya
are wazumin ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya
kirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka karin farashin litar man fetur da ta bambanta daga jiha zuwa jiha yafi yin tsada a jihohin arewa dake nesa da bakin teku tsohon babban marketing kamfanin man fetur na NNPC engineer Sa'ad Abubakar Abdullahi Maji Dadi ya bada shawarar hanyar da za a iya samun sauki
abin da ya kamata a yi kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da company don shi inda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama daya a ko ina to da bai kamata ai abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata ai continuing sai an gyara mana Kaduna refinery in an riga an gyara mana to wannan da ai abrogating nashi amma yanzu da bai kamata ai haka ba akwai wani long term measure da ya kamata a yi tunda yanzu muna da oil fields guda biyu kuma an fara production that is Kolmani da kuma can Sahara Maiduguri to da abinda ya kamata a yi shine a yi refinery Bauchi, Gombe, Maiduguri da Yobe duk za su haɗu su je su sami masu kuɗin mu sai su zo ba wai dole sai an yi babban refinery wanda zai ɗauki shekara uku hudu kafin a yi shi ba za a yi model ones kanana wanda a cikin shekara daya ko shekara biyu za a iya gama su to kaga in an yi haka dole mu ci gajiyar wannan abin ba wai dole sai mun jira gwamnati ba tunda yanzu mun gani ga Dangote yayi ga su buwa din su ma suna yi a taurin south south to dole mu sami wasu masu kuɗi su zo su mana ba wai za mu damu da babban refinery ba a'a ai a model ones kanana dai wanda yake za a gama su a cikin shekara daya ko kuma cikin shekara biyu tunda muna da gurbataccen man kuma ba wai haka kawai ba bayan ma gurbataccen mai akwai abubuwa da ya kamata manmu zai yi abubuwa da yawa su kwalta su base oil wanda ake engine oil da su grease da su kuma dai akwai ma fertilizer duka wannan za mu iya samo masu kuɗin mu ba wai sai mun jira gwamnati ba masu kuɗi su fito su mana kuma ba za mu ce dole sai sun yi babba ba kaga in babba ne zai dau lokaci but amma in karami ne modest one za ka ga cewa a shekara ɗaya shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi za a yi gaga masu sai ka ga mu ma mun fara cin moriyan su
masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasura da Mu'alli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya